أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول وألا ملوكي تعالد يبوء أغريشي ليساك هذا مو أولا مريشي نلي تنين أشرين دشدة قوات رمضان أشكالة دبو إلى دليه دود سلاتين دتر نهجر منزو صلى الله عليه وسلم واندشيني شاء دي قوات شدة أشكالة دبو إلى شاء تقوص الإساف ميلادية زمن من أشرين دشدة أولا درس تفسيري من القرآن ميقلما أولا مسلا سيمي البركة نقلا دنشي أقلم برنو كدو أجي أرجقاوة سورة آل إمران هاري ينزمكي أسياكين أبين دي بيوبايان ياكين أحد da Allah madaukaki yake yabawa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akan amsawa Allah da manzo da suka yi bayan kuwa abin da ya same su na miki da raunuka a yakin Uhud yayin da kafirai suka yi kokarin su sake dawowa. Allah madaukaki ya faɗi kamar da muka karanta aya ta 172 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. سيشي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا شيء مكيجي علم لكي سيشي فانقلبوا بنعمة من الله سيسك جويا سك داو معنى سك كوما مدينة بنعمة من الله ده نعمة ده الله وفضل ده وتفلل لم يمسسهم سوء بابوني ممونا أبو مرركو ده شافيسو واتبعوا رضوان الله كما سك بي نمان يردر الله والله ذو فضل عظيم ألا ما أبو تن فللاني كما ميجلما معنى فللر ميجلما ذو فضل عظيم وان عظيم ان وصف فضل اني يوه دا وصف الله ني دا ساشي والله ذو فضل عظيم هو يوه ما والله ذو فضل عظيم معنى الله ما ابو سن فللاني فللكم ببا ني جرما سوسي انما ذلكم الشيطان وان ابن دا يفارو نوانسي متن دا يزو يناتي مكو كجي صورو متاني سنتارو ذا سحالة كاوكو كافري ذا سداوه شيطان نكوي يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه ديكي تسؤولة تدكو دنجنة أبو كانسا متانانسا مسوينسا مجب انتانسا مانا كما ينسوك تسؤولة دكافرين سوني أولياء الشيطان يو تدعلم أن يفعل يخبيا من أولياء ديوه سوى كافرين سوني حزب الشيطان كما سوني أولياء الشيطان فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين كاركو جزء ورنسو ni za ku ji tsoro in kun kasance muminai. Ma'ana kenan kada a ji tsoron wani wanda ba Allah ba, Allah kadai za a ji tsoro. Wannan a dunkule shine ma'anar wannan ayoyi. Mu je mu karanta abinda malam ya ambata, duk da naso kafin mu je wannan din nasi da dan akai akan wasu tambayoyi, ko mu tambayoyin kada lokaci ya kure mana ba mu ji su ba, saboda nema da aka yi ana so a ji waɗannan jawabai din. Tambayoyi guda biyu ne, insha Allah ba su kawo mana lokaci ba. Wannan ya aiko shi ta WhatsApp ne, ina cewa assalamu alaikum malam, dan Allah ina neman fassara da ƙarin bayani akan wannan hadisin da aka kawo cikin wannan rubutun. Rubutun ya turo rubuce abin da yake ambatawa shine min alamati sa'a taqdimu ar-rajuli lil imamati li jamali sautihi, daga cikin alamar sa'a ta al-qiyama gabatar da mutum domin limanci. Imama nan imamar sallah ake nufi, ba al-imamatul ubma ba. Limaman gabatar da mutum don limanci saboda kyan sautinsa. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, kamar yadda ina karanto abin da yake rubutun ne, badiru bil a'mali khisalan sittan, ku yi gaggawa da aikata aikin alheri ku riga wasu abubuwa guda shida. Ma'ana ku aikata aikin alheri kafin wasu abubuwa guda shida su zo. Imratu sufaha'i, shugabancin wawaye, ana dora muku wawaye wanda ba su da cikakken nutsuwa a ce su ne shugabanninku. Wannan na farko kenan. Wa kafratu shurati, da yawan yan gadi, yan sanda, yan gadi, abinda yake ishara zuwa gare shi, wancan yan gadi da akan dauka ko bodyguard da makamantan wani, saboda tsabar yawan rashin zaman lafiya, domin rashin zaman lafiya ne zai sa su yawaita. Wannan ishara kenan, ba wai saboda aikin nasu ba kyau ba, ba aikin nasu ne ba kyau ba, amma saboda yawan rashin zaman lafiya. Domin a wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam dama ya ambata daga cikin alamar tashin alkiyama shine yawan kashe-kashe, yau mutuwa gobe mutuwa, yau an kashe wannan gobe an kashe wannan, kuma da sura marar kyau, din da dai duk kisa in ba da haƙi bane sura ce marar kyau. Amma wani irin wanda ake a zamanin yanzu, yawan kashe-kashe, a jefa dan adam bola, wani a tsince shi a nan, wani a cikin jeji, kawai an kashe shi ba sutura ba komai, har ta zama gawar mutum yanzu ba ta da darajar da take da ita a zuciyar dan adam. Wani zai ga wani ma ya mutu an kashe kawai sai tsallake ya wuce, ana wannan yanzu. Yawwa, to saboda rashin zaman lafiya. Wa qati'atir rahim, da kuma yanke zumunci. Wa bai'ul hukmi, da sai da hukunci, ma'ana rashawa, kamar da masu sharhin hadisin suka bayyana, rashawa a yi maka hukunci, ka ba da kuɗi a yi maka hukunci, wanda haƙƙi ne wajibi a kan alƙali ya yi abu don mas'uliyar da aka ɗora masa a kansa don Allah, ya yi ibra'an lizimmati ko ada'an lilwajibi. Wannan shi ne aikin kowane alƙali. Na farko abinda Allah ya ɗora masa na nauyi ya sauke, sannan kuma wajibi ne ya ɗauka tunda ana biyansa a kai. Wajibi ya haƙura da abin da ake biyansa, kada ya karɓi wani abu daga gun kowane ɗan adam, musamman alƙali. Duk mutumin da ba su da wata alaƙa ta da kafin zamansa alƙali, ta abokantaka, ta wani zumunci wanda zai sa, ko maƙotaka wanda dama akwai dai dalilin da zai sa ya bashi kyauta, to in ba irin waɗannan ba, kada kowa ya bashi kyauta ya karɓa. La'alla wani ya bashi ne don kintsawa nan gaba akwai wani abu da zai zo, ko da lokacinsa bai ba. Shi yasa ake son dai alƙali ya kiyaye wajen mu'amalolinsa, ina ma za shi, da wa zai zauna, waye abokinsa, duk yana cikin abin da ake kallo kafin a ba mutum alƙalanci. Yanzu Allah da ya kyauta. Istighfafan bid-dami, da rashin ganin girman jini jini ba abun ba abun mutuntawa bane ba abun tsoro bane kawai nan da nan an zubda jini an kashe an kashe wa nashwan yattakhiduna alqur'ana mazamira da kuma samari nashwan nan ana nash'a akwai riwaya ma ta zo nash'a nash'a ana nufin yara samari waɗanda ba su dade da ba an balaga ba su kuma yattakhiduna alqur'ana mazamira suna riƙar alqur'ani a matsayin kamar abin kiɗa sharewa da rerawa kawai babban abin shi ne a ji daɗin karatu yuqaddimuna ar-rajula suna gabatar da mutum laysa bi afqahihim ba shi ne ya fi su fiqihu ya fi fahimtar addini da sanin addini da ilimin addini ba wala a'lamahum ba kuma shi ne na'am laysa bi afqahihim wala a'lamihim ba kuma shi ne mafi ilimin su ba ma yuqaddimunahu ba sa gabatar da shi dan komai illa liyughanniyakum sai dan yi musu ya rera musu a karatu kawai a ji dadin karatu ya daidai zama kamar wani waƙe ko makamancin wannan wannan hadisin malam albani ya kawo shi a lamba ta 979 cikin silsilar sahiha tasa a jami'u sagir suyuti shi ma ya kawo al-imam ahmad ya ruwaito shi malamai da dama sun ruwaito kuma yana da hanyoyi isnadin akwai magana akai amma ta hanyar hanyoyin nasa suka inganta shi to ingancin nasa ne yasa mai tambayar ya kawo tambayar me ya zamu yi da wannan musamman muka tuno hadithin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan ma adina Allahu li shay'in ma adina li sauti nabiyyin yataganna bil qur'an Allah madauki baya sauraron wani abu irin yadda yake sauraron a ce ga annabi yana rera karatun alqur'ani wannan hadisi ne ingantacce ga hadisin Abu Musa al-Ash'ari da annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya masa yake yaba masa karatun sa to zancen shine asali karatu mai dadi a sallah abin so ne ko a sallah ko ba a sallah ba yana sa nutsuwa yana sa tadabburi in sallah ake mutum baya so ta kare yakan so ya ta ji yana ji saboda abin yana kara masa khushu'i da tsoron Allah wannan duka daidai ne yana da amfani al-imam at-tahawi a cikin sharh mushkil al-athar ko sharh ma'ani al-athar ya kawo wannan hadisi ya kuma kawo wancan na abu musa al-ash'ari da wancan wanda na fara ambata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sauraro ga alqur'ani yace ya za a yi tawfiki tsakanin waɗannan hadisai yace asali ma ba rikici tsakanin waɗannan hadisai domin hadisin farko yana magana ne akan mana shi hadisin da ake tambaya akan sa waɗanda suke gabatar da liman ba kawai dan ilimin ba ba dan komai ba sai dan sautin dan dadin sautin asali ana gabatar da liman ne a bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yadda ya ambata ya ummu nasa aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa alamuhum bis sunnah wa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan ci abin da ya ambata kenan in aka tashi zaben liman ga yadda za a bi matakai wanda yafi sanin alqur'ani qira'arsa da rike shi da fahimtarsa sannan sai wanda ya fi sanin sunna domin kun ga in aka ce kawai haddacewa ce kawai na ƙur'anin banda fahimta to ba za a gabatar da wanda ya haddace kawai bai san ma'anarsa ba akan wanda ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ma'anarsu ko ba haka bane da haka tare da sanin alƙur'anin da fahimtar ma'anoninsa shi za a gabatar sannan sai wannan sai wannan sai a zo kan mai fiqihu wanda yake da ilimin yadda ake sallah sannan kuma ana zuwa makan wanda ya fi shekaru duk wannan yana tasowa gurgudan yadda malamai da suka yi bayanin a wuri don haka zancen da ake in an zo zaɓen liman me za a kalla to wancan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi za a kalla ba sauti ba don haka in wani ya iya sautin ƙur'ani amma kuma ba shi da fahimtar addini ba ilimi ba komai bai iya sallah ba to kar a ba shi limanci an gane wannan musamman wasu malaman suka ce nan ana zancen limanci ne na sallah ratibi wanda yau da kullum an ɗauke shi a matsayin limami jagoran gari da sauransu dole a kalli ilimi domin akwai wasu abubuwan da ake bukata ba iya karatu ba ko ba haka bane
yawa to abin da ya kawo wannan shine abubuwan da ake a zamanin yanzu in lokacin tarawihi ana hango kawai waye sautin sa da dadi ba tare da la'akari da ya iya sallah ko kuma ya san ilimi ba to fadakarwar da la'alla mai tambayar yake so ayi akai bayan maganar tawfiki tsakanin hadisin da wancan hadisai da muka ambata to shine maganar da ake mai da hankali akan dadin sauti fiye da ilimi a zamanin yanzu to ya kamata a ce an daina shi wannan hadisin a mahallin sa yake wadancan hadisan ma a mahallin su suke babu tukka da walwala dan haka in ana zancan limanci to a duba ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ashe kenan in ba a duba ta ba to an yi abin da yake an saba ma sunna an yi abin da yake kuma alama ce ta tashin kiyama shine kuma wannan hadisin ke zuwa dan haka magana tana nan Allah sa an fahimci abu shi ne sa haye kawo maganar Abdul Malik ibn Habib daga cikin malaman mazhabar Malikiya yana cewa wala yanbaghi an yuqaddama al-qurra'u fi ramadan bai kamata ba a watan ramadan a gabatar da makaranta li aswatihim domin sautin su kun gani ma'ana a dauko liman a ce shi zai sallata tarawih kawai ya sautin aka kalla su Ubay ibn Ka'ab da sayyidina Umar yasa manyan sahabbai ne bayan qur'anin akwai sanin ma'anarsa manyan malamai ne yau don haka ba sautin kawai ake kallo ba ana neman limamin tarawihi ana son a samu dan zaka iya samu wani ga sautin amma bai iya sallah ba likici ya zo kabli da badi bai san yadda za a yi ba ya waigo a rasa yadda za a yi sai ka ga wasu wuraren mutane suna sake sallah ko kuma ana sake liman saboda ya rikice ya rasa ma shi mai zai yi zaka akwai bukatar ilimin da sauran ka'idojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba iya sautin bane wannan kuma baya nufin sautin ba shi da amfani sautin yana da amfani amma kallon sa shi kadai a watsar da ilimin addini to alama ce ta tashin alkiyama shi yasa aka sako shi a wannan hadisi ina jin dai ba rikici a yanzu mai tambaya ta biyu yana magana akan yace malam ina son karin bayani akan wannan aya الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأن كافر سن أكي نفي ببكو قرمي أصل زنتين شيني كسم مي أكي نفي دا الأعراب هو الأعراب جمعينينا أعرابي أعرابي متمن قوي akwai bambanci tsakanin al-arab da kuma al-arab na mana wannan magana kwanan nan yawa ba dukkan al-arab larabawa in an ce al-arab ana nufin larabawa in kuma an ce al-arab yan kauye a cikin su masu zama a kauye ba su shigo binni ba to waɗannan na kauyen su ne Allah madauki ke magana a nan da yace ashaddu kufr asali ya kamata ka gane al-arab ka ghairihim minan nas su larabawan kauye kamar yadda sauran mutane suke haka suke a cikin su akwai na kirki akwai na banza an fahimta ko yawa haka nan a cikin mutanen binni akwai na kirki akwai na banza don haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a Madina akwai daga cikin al-arab bari mu tsaya ga binni tukuna a cikin mutanen binni ai akwai waɗanda suke muminai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai kuma munafikai yan binni su ma suna nan a cikin Madina haka ne yawa da kuma mushrikai kabilu na kusa da kuma a Makka gashi nan kun ga Makka ai birni ne amma akwai mushrikai dan haka kenan akwai kafirai mushrikai akwai muminai khullas akwai kuma munafikai to a cikin larabawan kauye su ma haka suke mataki uku akwai kafirai mushrikai a cikinsu akwai muminai khullas akwai kuma munafiqan an gane wannan to abinda Allah ke faɗa a wannan ayar ba maganar al-kufrul akbar da kuma al-kufrul asghar bane kwata-kwata ba ita ce ta taso ba zancen da ake a cikin kafiran binni da kafiran ƙauye in ka kwatanta to na ƙauyen kafircinsu ya fi muni saboda me suna nesa da a ce sun fahimci abinda Allah madaukaki yake faɗi na hududin su kamar da ya faɗa cikin aya ɗin wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallah kun gani su suka fi cancantar a ce ba su fahimci saboda mai nesa suke da wahayi ba sa nan inda ake wahayi amma in bin nifa waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai kun ga ai ba su ake bince ba Allah sa an gane wannan abu don haka ba wannan ba ana nufin larabawan kauye gaba ɗayan su kafirai bane kuma kafircin su yafi nako abinda ake nufi kafiran su to sun fi kafirci munafikan su su ma sun fi munafinci an gane yawwa Allah sa an fahimci abu don haka ba maganar kafirci karami da babba bane to kuma darasin mu insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwan Allah malan sa'idi yake cewa fanqalabu ay raja'u bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su جاء الخبر المشركين لابار يزو مشركي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا إليكم سوما أن جاء أن جاء مسوشيوا أي من ذن الله صلى الله عليه وسلم هذا صحابي سنفتو قاسوا ذومكم وندم من تخلف منهم هرما وند بيسام داما بيائن داما معناه كمر عدد ياك أول وند أكا ياك أهد بيانا ينزياته سيما دشيزائي فألقى الله الرعب في قلوبهم ده wannan labari sai Allah madauki ya jefa tsoro da razani a cikin wato kirjin su a zukatan su waɗannan kafirai wastamaru sai suka ci gaba raji'ina ila makkata maimakon su dawo ai dama da aka yakin Uhud sun tafi ko har suka zango a wani wuri mun yi maganar anan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a duba a ga yanayin su yake akan doki suke ko akan kayan su suka sauka suke hutawa in akan kayan su suke to shirin tafiya za su ba dawowa za su ba koma za su maka za su tafi in ko suna kan dawakin su to cikin sauki jiyowa za su kawo hari Madina a kun tuna wannan to suna cikin shawarar za su dawo su kai hari da Madina sai wani ya zo gaya musu cewa ai ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai suna shirin za su dawo muku kuma su kawo muku dauki to wannan abin sai su kuma sa musu razani tunda an ce har waɗanda ba su je yakin ba na Uhud sun yi nadamar cewa sun makara ko ba a je da su ba don haka yanzu sun taho za a dungumo a taho wannan labarin kawai sai jefa musu tsoro kun san a cikin abubuwan yaki kowane zamani akwai abin da ake ce ma psychological warfare shine alharbu nafsiyya wato a yaƙi mutum a ƙwaƙwalwarsa musamman a zamanin yanzu da ake da kafofi daban-daban na yaɗa labarai a da kafar samun labari ita ce ka samu rediyo sai abin da aka gaya maka za ka ji baka da hanyar da kai zaka faɗi naka kuma haka bane aka zo aka yi talabijin gashi nan ne aka ce yanzu an kai halin da in mutum yana son ya yaɗa magana to zai iya kaiwa kowane mutum ɗaya a duniya ya karanta duk wani mutum zai iya buɗewa inda ta hanyar wayarsa ya buɗe waya zai iya shiga ya gani duk wanda yake ɗauke da waya in akwai sababin da zai yi in yana da wannan application ɗin ko ta hanyar akwai contact ta hanyar wayarsa misali zai iya ganin abin da kake so ka faɗa to shi yasa zamanin mu yanzu ya rikice ta hanyar yaƙi in mutum ya mallaki wannan hanyar ta kafofin yaɗa labarai to ya gama da mutane a wancan lokaci labari kawai mutum ɗaya za a aika ko mutum biyu sai zai su faɗa babu hanyar tabbatarwa babu waya da za a ce a je a buga a ji wannan labarin gaske ne nan da nan mutum ɗaya zai zo da labarin da zai rikita gari guda sai a tsorata wannan labarin da aka gaya musu har sun firgita sai suka fasa kawowa musulmi hari wannan kuma ni'ima ce da Allah maɗaukaki ya yi musulmi ita ce wannan ni'imar kamar da wasu malaman suka ambata cewa ya jefa musu tsoron nan su kafirai sai musulmin ba su samu an kawo musu harin ba sai suka dawo da wannan ni'imar cewa ba a yi yaƙi mu shi yasa ya ce wa fadlin lam yamsashum mene su'un Allah sa an gane wannan don haka shi yasa ba laifi dan magana ta tambihi a zamanin yanzu akan abin da ya shafi wannan kafofin yaɗa labarai da cewa wajibi ne musulmi su yi kyakkyawan amfani da waɗannan kafofi an tafi hakika an bar mu a baya duk musulmi a duniya umuman da kuma musamman waɗanda suka karkace daga hanya sawa'un wanda ba musulmi ba ko kuma a cikin musulmi waɗanda suke ba akan matafiya ta daidai ba sun mallaki irin waɗannan hanyoyi suna yada ƙarerayi akan addinin musulunci akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanya mummuna ta yadda tana buƙatar lalle a tashi a zage dantse ayi aiki wajen maganin waɗannan irin abubuwa domin al'umma in kana da damar a ce a gidajen rediyo da kafofi ko na gwamnati ko masu zaman kansu na abin nan da ake cewa conventional media da aka sani rediyo da television da jarida da sauransu za ku ga tasiri akan mutane wannan ba sosai bane kasancewar ba kowa ke shi ba rediyo musamman dai mu nan yafi sauki a arewacin Najeriya da al'umma ce ta sauraro ba al'umma ce ta karatu ba karatun jarida ba shi da karfi a gunmu talabijin kuma rashin wuta da makamantan matsaloli da iri-iri ga sunan ba kowa zai samu damar ma ya ga wani abu ba amma yanzu wannan samun kafar waya din nan to ya shigo da abubuwa da yawa fiye da yadda muke tsammani kuma bal har ya kwace tasirin duk wani mai tasiri a kwakwalen al'umma yanzu an fi karfinsa da mai shugabanci shugabancin siyasa shugabancin sarauta shugabancin addini malamai tasirinsu ya ragu a kan mutane sakamakon abubuwan da mutane suke samu na information da kowa shi zai zaɓi abin da ke so ya ɗauka duk abin da kake so shi za ka yi ka sa google ya baka duk abin da kake so a kawo maka shi to waɗannan abubuwan suna da amfaninsu suna da hatsarinsu musamman wajen tarbiyya ku duba dai ku ga da tarbiyyar samari ta lalace kuma yanzu in ana so ta hanyar media a nuna maka alherin wata ƙasa ita ce sama da kowace to kana nan baka taba jin ko ba haka kawai za a kawo maka ku duba kafofin yaɗa labaran duk abin da suke yaɗa wasu wannan waɗanda aka sani traditional na al'ada da aka sani suna da ƙungiyoyi da kafofi sai abin da aka basu suka je suka siyo labarin abin da za su faɗa kenan galibi dai galibi kuma sai yadda ake so su faɗa za su faɗa to amma da aka samu wannan kafofi yanzu kowa ya samu damar ya faɗa abin da yake so shi yasa jita-jita ta yi yawa rashin zaman lafiya ya yi yawa maganganun da bai kamata su ga cikin hannun waɗanda bai kamata su shiga ba suna shiga akwai wanda harkar zaman lafiyar al'umma ba a san bakinsa a ciki kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin alamun tashin alkiyama shine a samu irin abin nan a samu waɗanda za su zo suna magana ar-rajulu tafih yatakallamu fi umuri al'amma wato mutumin da ba komai ba ya zo yana sa baki a cikin al'amuran da suka shafi al'umma baki ɗaya yana zaune shi kadai zai kirkiri labari zai harba shi facebook ne waye duk dai ba sai an faɗa ba duk hanyoyin nan mutane su samu sai ka ga hankali ya tashi ai gashi can ana abu kaza a gari kaza an yi kaza a gari kaza ai ta rubutu wani ka ganshi kamar mai kyau kamar da gaske amma manufarsa ita ce a yi ɗauke hankalin mutane zuwa wani abu shi yasa wajibi ne a yanzu duk mai amfani da wayarsa ya shiga nan to ya lura da ba komai ake ɗauka ba kuma ka riƙa girmama hankalin mutanen da zaka tura musu saƙon da zaka tura za ka ga wani baya kallon waye kawai sai ya tura ma duk abin da ya ga dama ko menene ka karanta duk da ka ɗauke shi ba ruwansa sai ce shi ma turo masa akai ba dole ne dan an turo maka sai ka tura ma wani ba kalma ɗaya biyu uku irin wannan za su iya tada yaƙi shi yasa a zamanin yanzu dan Allah mu san me muke faɗi ba kuma kowanne abu aka turo maka ko dan ka gani a group kana cikin wani group shi yasa ai group da ake yanzu musamman na WhatsApp ne da sauransu ya kamata duk wani group duk wanda hankalinsa ba na irin wannan group din bane kar a sa shi a ciki duk wanda ba a amince da ya ɗauki labari daga wannan group din ya kai wani wuri ba kar a sa shi saboda mutane ne suka amince wa junansu akwai abin da za su tattauna idan wani wanda ba tare da su yake ba kuma zai ɗauka ya kai wani ko kuma ya kawo musu abin da akwai renin hankalin mutane irin nasu kaga ba za su ji daɗin abin ba da haka ba komai aka ɗauko ake harbawa ba ba kuma komai ake magana a kansa yanzu sai ka ga mutum yana zaune a nan garin nake bai san komai ba unguwarsu ma bai san yadda abubuwa suke tafiya ba amma zai magana akan zaman lafiyar Najeriya gaba ɗaya wane ya ce kaza wane ya ce sai ya zo ya samu labarin da ba shi da tabbas akai amma zai tsine wannan ya zagi wannan ya zagi wannan shugaba ya zagi wannan mutane ya ci mutuncin wani duk waɗannan abubuwan ba daidai bane labari labari yana da hatsari ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu dan me an tusibu qauman bijahalati to yanzu gashi nan isabar ta yi yawa akan mutane ka zargi wannan da zina an zargi wancan da liwadi an masa kazafi an yi wane ne ba irin abin da ake wa ko shugabanni ko masu kuɗi ko malamai banda ma junanmu a tsakani wanda mu ba kowa din ba wannan a taba wancan wannan a taba mutuncin wannan wannan a zagi wannan wani labarin ba ka da tabbacin an yi shi ba ka da wani dalili na zaka ba ka da hanya kuma zaka san gaskiyar abin an yi ko ba a yi ba dan ba ka cikin waɗanda ake tattaunawa da su a yin abin ko ba haka bane to mutane ba su yarda da matsayinsu ba kowa sai ya kutsa bakinsa cikin abin da bai shafe shi ba dan Allah mu yi kokari mu kiyaye bakinmu da harshenmu da alƙalaminmu da yatsunmu da muke danna a haruffan da muke rubutu da su mu yaɗa wa mutane in kana da damar da za a ce a rayuwarka kakaf baka aika wa kowa komai ba a rayuwarka ba fa laifi kai ba babu wani abu da aka ce sai ta wannan kafar zaka tura shi yadda in baka yi ba kai laifi wani zai ce ai abin amfani zan tura azumin alitinin da alhamis zan tunawa mutane zikiri zan faɗa da menene wani baka da tabbacin ma wani abin ya inganta daga manzon Allah haka kawai komai ka samu a tura tuno wani wane ne mai gadin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai wa sunansa ma Muhammadu kuwa na manta sunan Sheikh Ahmad wai Sheikh Ahmad shine mai gadin masallacin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba wani mutum sunansa Sheikh Ahmad mai wannan abu ya turo ya ce kai kaza in baka tura mutum kaza ba wai wani abu zai same ka in ka tura kuma in waɗannan abubuwan duk raina hankali ne wannan fa kanana ne ma ba a zancen abubuwan da suka shafi zaman lafiya yanzu halin da muke ciki muna buƙatar dan Allah samari a taimaka wajen rage yaɗa zantattuka marasa amfani musamman a harkar siyasa wasu sun ba wa kansu damar su zagi wanda suka ga dama su ci mutuncin wanda suka ga dama mai shugabanci da wanda ma ba ya shugabanci inda yana siyasa shi kenan sai ya ɗauka ba shi da wani wata alfarma kowanne irin mutum da na ƙasa da na sama kowa zai iya zagin kowa wannan ba ɗabi'a ce ta tarbiyyar mutane ba a mutane masu tarbiyya ba su da wannan hali ballantana kuma musulmi wanda ake so ya koyi da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka faɗi abun da ba alheri ba ko falyakul khairan aw mai aw liyasmut to amma mu gashi nan kullum mai ta yada wannan duk abin da zai ci mutuncin wani har murna ake yau a ce ai an sako abu kaza wani murna yake an ci mutuncin wani ai yau wani ya zazzage wani ya gama da shi yayi masa tatas haka zaka ji ana murna ana ta faɗa wannan wallahi ba hanya bace ta musulmi yauwa ba hali ne na kirki ba ya kamata mu kiyaye maganganun kuma da ba su shafe ka ba misali yanzu abubuwan security abin da ya shafi security ƙasa in hira za ka yi ka karanta labari kai iya wanda kake da shi kaji an ce kaza amma ka tura ma wani abu da zai iya tada hankali ya sa 'yan wani gari su ɗau makami ko a tashi ai kaza duk waɗannan abubuwa ne da ba daidai ba wani abun kuma ya shafi abin da shugabanni suka yi ko an yi mitin an nuno hoto a ce an yi taro akan kaza sai ka ce yanzu haka da kaza da kaza da kaza da kaza aka to kuma baka ne sai ka ce an yi kaza an cuci su wani an yi kaza an cuce mu baka nan aka yi baka san me aka yi ba baka cancanci zama a cikin waɗannan mutanen ba aslan balantana naka ji cewa haƙinka ne a gaya maka ya kamata mu kowa ya san matsayinsa ba ina raina mutane bane amma ka san matsayin cewa ka cancanci abu kaza ko baka cancance shi ba in wani ba abokin zancenka bane in ka kawo masa zance ma haushi yake ji ai ko ba haka bane to haka abin yake kai kokari ka zaunar da kanka ka tsaye da kanka matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye da kai kuma musamman wajen yada maganganu da Allah ya kiyaye wannan dai na faɗo ne saboda ganin yadda girman irin wannan kalmar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga irin tasirin da ta yi an zo an faɗi kalma kamata yayi ko in ce shedan nufinsa ya tsoratar da mu'mine su ma su tsorata ko amma sai wannan labarin da aka faɗa fazadahum imana ko ba haka bane wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan shine abin da yayi tasiri dangane da mu'mine amma su kuma kafirai fa da wani ya je ya gaya musu irin wannan magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna shirin su ma su kawo musu su kuma sai suka razana dan sun san wanda aka ji ma ciwo ya sake tasowa zai sake shiri mai karfi kuma ya san wancan din shi bai riga ya koma gida ba su ko sun je gida sun kara kintsi ko ba haka bane sai Allah madauke ya jefa musu tsoro sai ya zama cewa sun kama hanya sun tafi maka ba a yi yakin ba sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka dawo gida daga Hamra'ul Asad an fahimci wannan wuri insha Allah Allah ba mu damar kiyayewa harshen mu da dukkan abubuwan da muke aikatawa sai ce fa alqallahu ar-ru'ba fi qulubihim wastamarru raji'in ila makkata wa raja'a al-mu'minun mu'minai su ma suka dawo bi ni'matin min Allah wa fadlin da ni'ma daga Allah da falala haythu manna 'alayhim bit-tawfiq Allah ya musu baiwa da ba su gamdakatar للخروج بهذه الحالة سكبت لك وأن هالي والاتكال على ربهم سكدوا قلق أبنججنس ثم إنه قد كتب لهم أجر غزات تامة سنعلم الله ملوك كي يا ربو تامس يا وجب تامس سامن لادا يكي تككي معنى ونم كتر دايك استجابوا لله والرسول فيها بس الأمسى بتيوا أفتا sun shirya a sake fita a bi kafirai wannan ai niyyar fita ce har ma sun fitan amma kuma da suka samu labari sun dawo to wannan banda yakin Uhud wannan shi ma wani yakin ne daban kuma an fita kuma an rubuta musu cikakken ladan fita duk da cewa ba a yi yakin ba shine abin nufi kun ga wannan falala ce ko ba falala ba da ni'ima babba to sai ce fasababu ko fasababu ihsanihim bi ta'ati rabbihim wa taqwahum an ma'asiyatihi lahum ajrun azim ko fasabbaba akwai ba'un ko to nan babu ba'un din ta fadi na yawa zance ya fi fita fa bi sababi ihsanihim saboda dalilin kyautata wasu bi ta'ati rabbihim da da'an da suke wa ubangijin su wa taqwahum da kuma tsoron Allah da suke an ma'asiyati suka kiyaye daga saban Allah to lahum ajrun azim suna da لا دابب قال تعالى ثم قال تعالى سنن الله مدكيتي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ذلك أكو اسم إشارة نيني نكما كم تمخاطب لما أنا تقول ذلك ممكن دي أكي مغنى نشي إن جمعيني أكي مغنى نشي أتي ذلكم تو وأن ذلك نتا إشارة كاف نكما تخطب ممكن ديني أتي ذلك ما تي ذلك يوه in kuma da yawa ne zalikum to nan jam'i ake magana da innama kawai zalikum wancan abin da kuka ji ai ash-shaytanu shaydan ne yukhawifu awliya'ahu ai ma'ana yukhawifukum awliya'ahu yana tsoratar da ku dangane da majibintarsa kafirai an gane wannan asalin abin kenan akwai maf'ulun ba a fade shi ba يخوفكم يا أيها المؤمنون بأوليائه أي يريد منكم أن تخافوا أولياءه أبن الشيطان يكسو شيني كتسولتي كافري أبو كان جبن تر شيطان أي إن ترهيب من رهب من المشركين سورة الوروان دي سورة لكتك المشركين وقال إنهم جمعوا لكم يدو يسورة دكويسي أي من رهبك إن ترهيب من رهب من المشركين daga cikin mushrikai ba wani aka turo ya fadi wata magana ba to wannan da yazo yayi tarhibin tarhibi dama shine tsoratarwa wanda ya tsoratar da ku wa qala har yace muku innahum jama'u lakum ai wadancan kafirai sun tattara suna nan suna shirin su kawo muku hari to wannan mutumin da ya kawo labarin da'in min du'ati shaytan mai da'awa ne mai wa'azi ne daga cikin masu wa'azi a madadin shaytan yukhawifu awliya'ahu da yake tsoratar da ku dangane da abokan ga wato jibintarsa alladhina adima iman udima imanuhum aw da'ufa wadanda aka rasa imanin su ko kuma imanin nasu ya raunana an gane wadannan su ne wadanda suke tsoron shaytan fala takhafuhum da haka kar ku tsorace su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na in ji Allah madaukaki in kun zama ku mu'mine ne ai fala takhafu al-mushrikin kar ku ji tsoron mushrikai awliya ash-shaytan wadanda su ne waliyan shaytan al-khawfu wannan aya dalili ce akan al-khawf ibada ko wanda suka karanta falafatul usul na malam kun san wannan ya kafa hujja da wannan aya akan cewa tsoro ibada ne tsoro iri nawa ne to biyu wasu malamin sun kai shi uku akwai na farko shine tsoro na dabi'a zaka tsorace abin da zai cuce ka a tsoron zaki tsoron kura tsoron barawo tsoron ƴan fashi ko wannan kowa da wannan tsoron yawa wannan ba wani laifi a kansa illa mai tauhidi ana karfafa masa zuciya kullum kada ya fidda tsoron Allah a zuciyarsa kuma kada ya firgita akan wani abu na duniya akwai tsoro na biyu shine tsoron jubana tsoron matsorata wani zaka ganshi matsoraci ne haka a dabi'a abu kadan zai firgita shi zai razana shi da kai kekkat haka sai zai gudu ba zai iya zuwa fitsari da daddare ba sai an raka shi ba zai iya kaza ba wannan dabi'a ce haka shi ma wani yanki ne na wancan dabi'a tsoron dabi'a akwai khawfu sirri tsoro na sirri to wannan shine tsoro na ibada yawa tsoron sirri kana gidanka kai kadai a sirrance amma kana tsoron wani wanda shi baya nan kana tsoron in ka saba masa wani abu zai same ka kana tsoron wani ya mutu ma yana kabarin sa in baka bi tsarin sa ba wani abu zai same ka kamar wancan ma ko masu wannan tsoron sakon Sheikh Ahmad din ai su ma duk cikin wannan suka fada ko ba ka bane wannan da muke zance yanzu ba daidai bane a haka mutum ya ji tsoron wani ko shehi ya mutu yana kabarin sa ka ji tsoron in baka bi hanyar sa ba wai zaka talauce ka riga ka yadda da matsayin sa kana ɗakin ka amma kana tsoron in baka yi masa abin da yake so ba to shikenan masifa za ta same ka to wannan irin tsoron shine hatsari banda Allah ba wanda ake wannan yawa karka ji tsoron wani zai ai ba wani mai wuta ba wani mai aljanna sai Allah ba mai kawo arziki ba mai kawo talauci sai Allah ba mai ɗauke talauci ba mai maganin matsala sai Allah to duk wanda ya yadda cewa wani zai dora masa bala'i zai dora masa kaza saboda ya saba ma hanyarsa to ya ɗauke shi ya bashi wannan matsayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala to anan yayi abinda ake cewa shirka da Allah a wajen tsoro a khawfu sirri ne ba a khawfi na dabi'a ba Allah sa an fahimta to malam yake cewa fala takhafuhum mukhafuni in kuntum mu'minin ay fala takhaful mushrikin awliya ash-shaytan fa inna nawasiyahum biyadillah to kaji kar ku ji tsoron mushrikai kafirai domin kuwa makwarkwadarsu a hannun Ubangiji take gudanar da rayuwarsu motsinsu da tashinsu kwanciyarsu da ɗaukar makaminsu da tattalin arzikinsu duk a hannun Allah yake duk abin da za su in Allah bai nufi ba ba za su iya ba zaka babban abu shine kai sharadin ka zama kana shiri da Allah kana tsoransa kana da tauhidi sai Allah ya maka maganin duk makircin da za su kulla amma kar ka tsorace su ba abin da za su iya maka sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ai mun san wannan Allah madauki ya faɗa a hadisi kudusi ko da mutanen duniya za su haɗu su akan su tuce ka ba za su iya ba sai abin da Allah madauki ya rubuta maka hakanan wajen amfani yawa babu abin da zai samu mutum in Allah bai nufi ba wallahi hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na mutum 70 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba kwanan nan mun yi zancen sa ko ba karamin wa'azi ne a cikin sa ne nuna maka girman dogaro da Allah ba kalla ma za ka samu mutumin da babu dan sofanan irin waɗannan abubuwan a zuciyarsa ko dai ta hanyar canfi ko ta hanyar ya dai firgita a tsorata shi mutanen fa da suke da tauhidi mai karfi wallahi duk karfin matsafi ba sa tsoron sa ba wai dan ƙaryata tsafin bane a'a saboda Allah madauki ya gama a Qur'ani cewa duk abin da za su yi ba za su cuci kowa ba sai da izinin Allah ko ba ka Allah faɗa ba wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa me illa bi iznillah kaga wannan ya tabbatar da durrin din yana nan suna yi yana yi ba ƙarya bane tsafi ba ƙarya bane irin waɗannan abubuwa amma in kana da yaqini da alaka mai ƙarfi da Allah da sakankan cewa da kuma yarda da Allah da dogaro da shi to babu abin da zai firgita ka na aikin wani matsafi da wani sammu da wani jifa da wani sa hannu da wani irin waɗannan maganganu gaba ɗaya ko kai mai mulki ne mai sarauta ko mai menene kada ko misƙala zarra wannan irin abin ya tsorata ka ballanta na ordinary wanda ma ba abin da yake da shi ma da za a ce an masa hasar da sa akai ina ce galibi masu yi wanda ake ma wannan ai sai suna da wani abu ko ba ka ba ko mai kuɗi ne ko mai wani abu to amma wani za ka ga shi ba kuɗin ba shi ba ilimin ba shi ba kowa ba a gari amma yana ta yawo ƙauye-ƙauye yana neman maganin sagau yana maganin mene me za a yi da kai ba rani ba ne amma abin da ake nufi mutum ya duba ya ga cewa sai ya isa wani abu ake masa hasada sai ya isa wani abu ake masa wannan irin ƙulle-ƙullen ka tsaya da ubangiji ka tsaya da ubangiji ba ruwanka ba wani sulkulle da wani zai maka wani magani ba a ce ƙarya ne baya yiwuwa ba ana yi yana yi amma hanya ce ta ɓata hanya ce ta ɓata ba daidai ba ce don haka kar kuma ka tsoraci mai irin wannan aiki babu mutum a duniya malamai suna cewa matsoraci irin mai tsafi yana cikin matsorata kuma a cikin waɗanda suke tsoron mumini mai tauhidi aljanu suna ciki aljanu su da ake amfani da su su kansu suna tsoron mai tauhidi mai tsantsan tauhidi saboda jikinsa ba inda za yi ratsa su shiga a jikin ne ya riga ya ƙoshi da tauhidi ya ƙoshi da tawakkali ya ƙoshi da taƙawa da tsoron Allah haka duk inda za su biyo ba za su samu ƙofar da za su ratsa jikinsa ba babu manafil da za su samu saboda tauhidin ya tsare to idan ka samu wannan abun wallahi gata ka samu kar ka bari ana rikita ka a tsorata ka ba ƙarya bane akwai masu irin waɗannan magungunan ko masu tsafa-tsafan za a kai ka Niger a kai ka Misra a kai ka ina ne gun wane ne kaman yankan mai ake cewa yankan wuka mai gani har hanji wane ne irin waɗannan duk surutan ba ƙarya bane ana nan suna yi kuma suna cutar mutane sosai suna tsafin a zo a kawo ma abokin gabar kawai a sa a kwalba sai a nuna maka gashi kai kuma kana ganin abokin gaba an kawo ma shi a kwalba sai ka ce a shikenan an gama duk miliyan din da aka ce kawo sai kawo sai ta tatse ku kuna karewa kuma Allah ya sa wannan bala'in da tsoron da firgicin ya hana ka nutsuwa duk mutumin da ya shiga harkar matsafa to ba ya samun nutsuwa ba zai samu nutsuwa ba kada ka yadda da wannan la ta hanyar cultism ko ta hanyar local masu irin waɗannan ko kuma manya-manyan masu irin waɗannan harkar tsafe-tsafe ɗin kar ka tsorace su kuma kar ka shiga hanyar su kar ka je neman taimakonsu ka rabu da su ubangijinsu zai maganin su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare mana tauhidi haka wallahi ba karamin nasara ba ce ka tsaya ka koyi tauhidi ka san tasirinsa ka san amfaninsa babu abin da ya kai shi daɗi a zuciya alaka za ka ji kana da ita da Allah maɗaukaki a cikin kowane lamari kuma ba abin da zai razana ka Allah maɗauki miki roƙo ya ƙara mana nutsuwa ya ƙara mana tsoron Allah ba tsoron wani ɗan adam ko shaiɗan ba yace fa inna nawasihim biyadillah abin da yasa na kawo wannan zancen kenan maganar da malam ya kawo wata mahanga ya tafi su waɗannan kafiran me suke da shi makami ko ƙarfi tattalin arziki dabaru yawa ko dame-dame kuma haɗo duk ka tara su to duk waɗannan abubuwan sai malam ya ce fa inna nawasiyahum biyadillah makwarkwadarsu makwarkwada ita ce nan matsalar gashi nan gaba ana ba da labari da ita inda gashi ke tsirowa ana ba da labari ana amfani da ita a nuna in an kama maka ita to kawai sai dai a ja ka duk wanda aka kama masa ita ai kun san madigar yaro kafin ta ki karbi to nan gefen to nan gurin aka ja mutum to dole kawai ya jawo to in a larabce in aka faɗi wannan ana nufin Allah ne yake tafi da lamarinsu ba su da wani ƙarfi daban da ba na Allah ba duk abin da suke da izinin Allah suke izini ina nufin izini kauni yawwa ganin damar Allah Allah ne ga dama ya ba su wannan ƙarfin kuma in kuka tashi kuka yi irin ilimin da suka yi Allah sai ba ku irin wannan ƙarfi mu ne muka yadda cewa ai mun lalace mun kaza mu malalata kaza da kaza aka ki wannan karatun kullum muna faɗa wannan abu a tashi ayi karance-karancen da waɗannan mutanen da suka girma a duniya da makamansu da tattalin arzikin sai yadda suka tsara wa mutane za a duniya ake bi in aka yi karatun aka kai irin nasu duk da cewa suna yakar karmi karatu irin nasu gashi suna so mai amma fa in suka ga zamu samu yanci kuma za a yi wasu hanyoyin da za a yi dabarun da ba za a bar mu zauna lafiya ba dole ne sai sun tatse mu sun rayu akan mu to amma duk da haka mu yi kokarin duk da zamu yi mu yaki jahilcin da ke tsakanin mu mu tashi mu nemi aiki mu daina zama malalata mu yi karatun bokon nan da karfi idan zamu mallaki duk wani sababi na duniya da dan adam ke iya samun wani abu da shi to mu samu Allah sa kun fahimci me yake nufi babu mutumin da zai yake ka ya hana ka cin nasara a duniya irin mutumin da zai zo ya ce maka karatun boko haramun ne kullum ina faɗin wannan magana yauwa duk wanda ya ce boko haram to shine ya aikata haram yauwa duk ma'anar bokon ba wani abu bane ilimin sana'a ne in har aka hana mutane wayewa da fahimtar rayuwar da kuma yadda za su rayu ta hanyar su bada kariya ga kansu hatta ga addinin su taimaka masa to an yaƙe su kuma sun faɗi daga manyan maƙiyanmu su ne suke sanfa wannan irin abin ya ci gaba a ci gaba da harkar almajirancin nan a ci gaba da bara fikirar alaba ku mu samu ba mu da komai namu sai bara sai ka je nan da faɗin nan tumasanci al'ummomi masu ƙarfi masu basira da ƙaƙurai irinmu amma gaba ɗaya mun koma wasu iri ba komai a hannunmu yanzu ku duba ku gani in aka ce lahadi ta yi a wasu garuruwan ranar lahadi ba abin da za ka iya samu da za ka yi amfani da shi saboda me tattalin arziki a garinmu a ƙasarmu amma ba a hannunmu yake ba yana hannun wasu wanda su ran lahadi ba za su fito ba kana so dole ka bari litinin ta yi ka zo da safe ka bar aikinka ka zo ko juma'a da kake so ka je sallah ka batta ka je saboda a lokacin su za su zauna amma su nasu ba zai fita ba ba sa aiki wannan ranar suna girmama ta ba mun ce mu ma ran juma'a kar ai aiki ba amma in aka fahimci abin za a tashi tsaye a yi karatun a yi kasuwanci mai karfin da za a karya duk waɗannan abubuwa masu tayar motoci su spare parts da sauransu magunguna chemist da sauransu duka mu shiga ciki yadda da lahadi da asabar da juma'a ba bambanci a kasuwanni wannan shine mun samu kanmu yanci wannan fa a inda muke kenan nan ne asalinmu nan garuruwan muske to amma a sauran wuraren fa in ka je kasar su sai dai ka yankan farce ko ba haka muke ka je ka gan su yankan farce ko mai gadin kofar gidansu ko sai da taba da dan tebur a matse a wani barawan kwararo kun san barawan kwararo na in banda abin nukudu ba a faɗar ɓarawar kwararo to Allah kyauta wallahi in abin ya taso mutum zai ji ba daɗi yadda al'ummar mu muka koma baya abin takaici abin tausayi kuma duka saboda wannan abubuwa ɗin da muka ɗora wa kanmu na muka sa dabaibayi ga rayuwarmu bayan Allah ya ba mu ƴanci wanda yake da tauhidi yake da imani to tsoronmu kuma zai ji a duniya arzikin nan na Allah ne yana nan a bayan ƙasa yana nan a cikin ƙasa tono shi ake ƙwaƙwalo shi ake aiki ake a same shi amma sai ga mun zo mun zauna irin abin da da ake kakanninmu da ya suka yi fataushi suke fita na faɗa mana kwanan nan wani bai ma san inda za shi ba kawai zai sallama da iyalinsa ya kama hanya ya tafi sai kun gani ya buga nan ya buga can a je dai a samu to zuga hanyoyi yanzu duk abin da zaka yi na irin wannan da fatocin da ba fatocin ba in ba ilimi kuma irin wannan da ake amfani da shi a zamanin abin ba zai tafi ba kaka dole ne mu jawo hankalin junanmu mu yaki wannan harkar ta korar mu daga harkar karatu kuma mu ja hankalin gwamnatocinmu su ƙara ƙarfi akan budget dangane da education ba abin da za a taimakawa dan adam yanzu a wannan bangaren namu na ƙasar nan in ba irin wannan harkar ba ta karatu duk inda za a tura mutane aje ayi karatun nan aje ayi karatun nan tare da tarbiyya tare da addini to shine abin da zai ceci mutane a wannan dai harka ta duniya din a kuma tafi tare da addini a tafi da tarbiyya da tauhidi Allah madauki ya sare mana to don haka tunda waɗancan mutanen da ake tsoro a hannun Allah lamarin su yake dan me zaka ji tsoron su baka ji tsoron Allah ba an fahimci abu wannan shine darasin dama ka ji tsoron Allah shine zai maka maganin waɗancan sai wargaza lamarin su to amma mun zo laga Allah din laga addini laga komai yadda suke rayuwa haka muke yi mai ta saban Allah to shi kuma za a meye bambancin tsakanin mu da su in ba shiga masallacin da fitowa ba kako so Allah zai taimaka ba wannan dai mun taba yin sa a baya la yatasarrafuna illa biqadarihi ba za su yi wani tasarrufi ba ba su da wani motsi sai da ikon Allah da kaddararsa bal khafu Allah Allah za ku ji tsoro ko ina ne khafu Allah alladhi yansuru awliya'ahu alkhaifina iyya ku ji tsoran Allah wanda yake taimakon majibintansa masu tsoran sa almustajibina li da'awati wadanda suke amsawa kiran sa wa fi hadhihi alayati a wannan aya akwai wujubul khawf min Allah wahdahu wajibi a ji tsoran Allah shi kadai kada ka bari a zuciyarka a samu tsoran wani banda tsoran abin da zai cuce ka na zahiri wannan da bambanci alqur'ani gashi nan ayoyi da dama magana khawfin khaifan yataraqab da muka banci wannan tsoro dai na dabi'a ka ji tsoran wani zai kashe ka ka ji tsoran barawo wannan duk ba matsala yawa amma duka ka ƙara ƙarfin yaqini da tauhidi cewa Allah maduki zai taimaka maka amma dai ka ji tsoran abin da baka ganin sa zai cuce ka baya nan kawai karazana to in ba Allah ba ba ai ma irin wannan tsoro annahu min lawazimil iman tsoran Allah yana daga cikin abubuwan da suka lazimci imani inda kana da imani dole a samu tsoran Allah tare da kai fa ala qadri imanil abdi gurgudan imanin bawa yakunu khawfuhu min Allah haka kamata tsoran sa ya zama wal khawfu al mahmudu ma hajaza al abda an maharimillah tsoran Allah abin yabo ma'ana tsoran Allah tsoro mai kyau shine tsoran da zai sanya maka hijabi daga abin da yake haramu kar ka aikata haram kana tafiya zaka aikata abin da Allah baya so to babban tsoro a duniya shine ka ce na fasa na ji tsoron haduwa da ubangiji bazan wannan aikin na haramun ba wannan shine babban tsoro sai ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama harisan alal khuluqi mujtahidan alal khalqi kai mujtahidan fi hidayatihim man nan wannan an shiga wata aya din wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum lam yadurru Allah shay'a sai mu tashi akan ta darasin mu na gobe insha Allah ta'ala kar amanta in Allah ya kai mu lallaraba ne za mu rufe wannan darasi da muke na wata ayin watan Ramadan a kowace shekara muna fata Allah mu dake ba mu dacewa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kai mu lokacin Allah ya amfana da mu da abin da muka ji wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك